الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام الخير وقائد الخير والرسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوزامي مجلسي نقوم شابيو تكم مجالس أمو نتفسير القرآن دميكي cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau 12 ga watan Ramadan hijira ta 1447 wadda ta daidai da 1 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 18 a cikin suratul ghafir na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm
وأنذرهم
إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
Allah ya ce wa andirhum yawmal azifa kuma ka gargade su wannan kitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka gargade su yawmal azifa rana makusanciya idil qulubu ladal hanajir yayin da zukata suka kai zuwa makogaro kadhimin suna wato masu hadiye fushi sun cika da bakin ciki ma lilzalimin min hamim babu wani mai taimakusanci mai tausayi ga azzalimai wala shafi'in yuta babu kuma wani mai ceto wanda za a bi shi a karbi cetonsa yayin da Allah madaukakin sarki ya bayyana hisabi cewar al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a wannan rana ranar da mulki ga baki ɗayan sa na Allah ne a wannan rana za a yi ma kowane rai sakayya da abin da ya nema abin da ya nema ma kansa abin da ya tsururta ma kansa ranar da babu zalunci kuma Allah mai gaggawar sakamako ne mai gaggawar bincike ne da sakamako hisabi to wannan yana sai Allah madaukakin sarki ya biyar da shi da wa'azi kan mutum wato a ya zamanto kullun cikin shiri a cikin shiri kullun mutum ya zamanto cikin shiri domin wannan hisabin da ake fada abu ne wanda yake makusanci sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da ranar alkiyama ya ambace ta da sifar kusanci yace yawmal azifa wa anzirhum yawmal azifa al-azifa wato daga ita daga azifa ya azafu azifar rahim azifat tarhulu ghayra anna rikabana lamma tadul bi rikabina wala wa ka anqadi azifat tarhul lokacin tafiya yayi ya kusa to ranar alkiyama makusanci yace domin kowa ya mutu alkiyamarsa ta tashi ita kuma mutuwa tana kusa da mutum dan ba abin da yake ta gaggawa ba abin da yake ta saurun samu kowane abu babu tabbas zaka same shi amma mutuwa nan da nan zaka hadu da ita sai dai ajalin bai zo ba dan haka ta wannan sifar ranar tashin alkiyama makusanciya ce a kusa take domin idan ma aka in ma mutum bayan ya mutu tsawon shekarun da yayi a cikin kabari idan ya tashi za a tambaye su qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'al al adi in aka ce shekara nawa kuka zauna a cikin kasa sai ce ai a bayan kasa sai ce mun zauna wuni daya ko rab ko wani sashi na wuni وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون نحن كما ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما وتو غباكي داي رايو الدنيا ده زمن كبرن ranar alkiyama idan aka ana tambaya sai ka ji sai amsar shine wanda suka fi wanda suka fi wato kyan hanya sune ma waanda aka ba su ilimi da imani za su ce ai zaman da kuka bai fina kwana daya ba to kaga kenan gabaki daya ta zamanto makusanciya ranar tashin alkiyama to wannan daya daga cikin sunayen ta kenan sannan Allah ya sifanta ita wannan rana yaya za ta kasance yace idul qulubu ladal hanajir zukata sun kai sun zo zuwa makogaro nuni akan tsananin tsoro tsananin tsoro ya wato kamar zuciyar ta bar inda take tana kokari ta fito dan ran mutum ya salwanta sai idan ta zo makogaro sai a tare ta ba za ta tafi ba amma ta bar wajen ta saboda tsananin tsoro hali ne na zuciya hali ne na dan adam yayin da tsoro yayi tsoro kuma yanda Allah madaukakin sarki ya sifanta halin sahabbai lokacin yakin ahzab wa idzabatil absar wa balagatil qulubul hanajir yayin da wato gannai suka kauce wato suka kafe suka kauce saboda sun dimauce wa balagatil qulubul hanajir zukata suka kai zuwa ga makogaro wato sun cika da tashin hankali to tashin alqirana tashin alqiyama haka take kazimin kuma ma'abuta wannan zukata suna masu wato a cike ba masu cike da fushi ya cika su bakin ciki ya cika su kuncin rai ya cika su saboda tashin hankalin wannan rana to a wannan rana azzalumai nan an jama'a wato an yi su da jami'i dukkan masu launi masu sifar zalunci duk da yake zalunci in aka yi itlaqin sa ana nufin zaluncin kafirci da shirka amma nan Allah ya hada shi domin duk wanda yake ya zalunci kansa a wannan rana to hakika yana cikin tsanani sai dai in ya hadu da rahmar Allah koda wanda yake ba kafiri ba in ba dai wanda Allah madaukakin sarki ya hada shi da ceton bayin Allah ba ya samu ceto to amma anan da aka kore ceto din ya nuna waɗanda ake nufi sune azzaluman da suke sun zalunci kansu da kafirci da shirka azzalumai a wannan rana ba su da wani alhamim الحميم شيني واتو القريب المشفق مكسنتي وندي يكي كوما مي توسعي فكما يندى الله مدوكاكين سركي يكي أنبت سفر رانا تاشن القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ينزو باب ما سيشتو أجريمو باب واني أبوكي باب واني واتو صديقي واتو mai gaskiya soyayya Hamim kuma mai tausayi to shine a kama annan Allah madaukakin sarki yace ya kore musu mai tausayi makusanci wala shafi'a babu kuma wani wanda yake mai ceto wanda yake zai nemi alfarma wanda za a karbi wannan ceto nasa wato a domin ceto idan mutum kaje kai nemi ceto da wanda yake ba za a karbi ceton sa ba me amfanin ceton ka nemi alfarma daga wajen wanda ba za a karbi alfarmar tasa ba to wato koma da suna cewa ma a kaddara za su samu masu ceton to amma ba waɗanda za a bi su bane domin ceto a wajen Allah ba ceto bane wajen halitta shi ceto a wajen Allah sai ga wanda Allah ya so sai kuma bayan ya bada izini ga mai yin ceton ya yi ceton dan wanda zai yi ceton wanda yake ganin yana da alfarma in ba da izinin Allah ba ba za su ba man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni to kuma ranar alkiyama mala'iku za su yi ma za su gaya ma azzalimai kafirai cewa wa ma nara ma'akum shufa'akum الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بما جنن واتو ما سيتشن ناكو وان دو كوكي ريا وا كوكي تشوا سوني ابو كان تاريير الله واتو انا الدنيا ايين كي اتكانوكو بابو سادوا اتكانوكو وضل عنكم ما كنتم تزعمون تو الله يقول وانا اتشن وانا رانا haka nan kowa zai tashi daga shi sai aikin sa babu wani wanda yake ga wanda yake ya cuci kansa da zaluncin kafirci to babu wani wanda yake zai taimake shi a wannan rana babu wani wanda yake zai nemi alfarma a kyale shi to sannan Allah ta'ala yake ya'lamu kha'inatal a'yun shi Allah yana sanin kha'inatal a'yun wato ha'incin idanuwa shine satar kallo yana sanin satar kallo wama tukhfi sudur da kuma abinda kira za suke boyewa sune zukata abinda yake a boye a cikin zukata wallahu yaqdi bil haqq kuma Allah shine yake hukunci da gaskiya walladhina yad'una min duni wadanda ko suke kira ba Allah ba la yaquduna bi shay ba sa yin hukunci da komai إن الله هو السميع البصير للي الله شيني وانديكي ميجي قدس كان كومي نأبوب واند كوايكي فدا البصير كما ميغني قا أيو كان كوا دا أيو كان دد دا سيكي فاروا واتو يايين دا الله مدعو كاكين سركي يكوري ما الظالمي ما سكافرشي دا شركة وانو مكو سنشي واند دي جيتو سينسو ko wani mai ceto wanda yake za a bi shi a karbi ceton sa to sai Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikakken sanin sa ga kowa da abin da yayi a wannan rana shine ya san hatta abin da mutum yake na satar kallo tunda satar kallo ka san kana satar kallo ne yayin da kake tsammanin ba wanda zai ganka ana satar kallo dan ganin abinda bai halatta ka gani ba ko abinda ba a so ka gani ko kuma dan aibata wanda ba ka so yaga kana aibata shi ko wato ka danyi shine wanda muke cewa sigina kai sigina wato ka aibata wani da gamzu da zumbe da yafuce da irin waɗannan hal a motsi da ake yi da gabobi domin nuna aibi ga domin wulakanta bayin Allah da aibata su da yi musu izgili wannan yana daga cikin sifar ha'inci domin mutum ya amince maka cewar yayin da yazo wajenka yace assalamu alaikum yayin maka sallama saboda haka ya amince maka amma kai kuma kana hada ido da wani ka saci kallo lokacin da baya kallanka ka aibata shi da idanka dan ka nuna kan cewa wannan gashi gashi ko kuma abinda ba a so ka gani sai ka saci kallo sai ka kalla kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace wajen tafsirin wannan ayar yace wato kamar mutun ne yayi sallama aka amince masa ya shigo gidan mutane to a cikin gidan akwai kyakkyawar mace a ciki sai ya saci kallo yayin da ba wanda yake ganin sa sai dan walkita ya ganta daga ya ga za a gane shi sai ya dawo in ta sa aka sake jimawa sai ta sake walkita sai sake walkitawa ya ganta yayin da ya ga cewa za a gano shi sai ya sauri ya dawo ai ba komai yake ba to Allah yana sanin wannan kage ya boye mu kowa to bai sai koye bai boye mu Allah ba alhali a lokacin nan shine kuma Ibn Abbas ya cigaba da cewa kuma ya san wa ma tufi sudur abinda zukata suke boyewa domin Ibn Abbas ya ce wato a lokacin nan da yake wannan satar kallon yana suranta ina ma da zai ga tsaraicinta to wannan tunanin nasa Allah ya sani Allah ya sani to kun ga yanda ake mana tarbiya cewar wato ka zamanto mutumin kirki zahiran wa batina wato hatta inda wato zaka samu damar yin rashin kirkin kar kai saboda ka san Allah yana kallon ka to wannan shine ainihin muntaha na gaskiyar mu'amala tare da Allah ka zamanto mai gaskiyar mu'amala tare da Allah saboda haka addinin nan ba waɗansu abubuwa bane wanda a zahiri idan ka yi su za a ce ai shikenan kai mai addini ne abu ne na mu'amala tsakaninka da Allah abu ne wanda yake da gaskiya ake yi da gaskiya ake yi in an faɗa kan cewa kai kiwon wato kai kiwon tunaninka ya zamanto yayi saiti akan Allah da gaskiya ake yi to kaga shine Allah ya sanar da mu wannan domin mu kiyaye Allah mai muraqabar Allah yayin da muke yaudarar mutane muke ha'intar su domin wanda aka amince masa ya shigo cikin gidanka bayan ya ce assalamu alaikum ka bashi aminci to sannan shi kuma ya ha'ince ka abinda ya aminta cewa ba za kai ba sai kuma ka je kai ka rinka kallon wato abin nan alfarmarsa ba tare da izininsa ba to wannan keta aminci ne na dan uwanka mumini ko bayan nan har ka rinka suranta abubuwa a cikin zuciyarka kana suranta abubuwa a cikin zuciyarka to inda ka san cewa Allah yana sanin wannan abin da zukatanka zuciyarka ta boye da wannan satar kallon da kake yi to wannan zai sanya ka ka yaki zuciyarka ka yaki tunanin ba ka yaki abinda ba wanda yake sanin sa sai Allah na aikinka da kuma ka yaki abin da yake gudana a cikin zuciyarka wanda babu mai hangensa sai Allah wannan shine ainihin muraqaba ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa shi yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da alaka da wannan qa'inatul a'yun din shine addu'a da yake Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa aini minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur Allah ka tsarkake zuciyata daga munafunci ka tsarkake ayyukana daga riya ka tsarkake idanuna daga satar kallo domin ka san ha'incin idanuwa da abinda kuma zukata suka boye Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'ar ya koya ma al'umma kan cewa mu rinka yi wanda yake hanya ce ta samun tsarki na zahiri da na batini kaga zuciya Allah ya raba domin cutar zuciya munafinci ayyuka kuwa halaka su cutar da take cikin su shine riya saboda bata su take idanu kuma sune cutar su shine kha'inatul a'yun satar kallo to sannan Allah madaukakin sarki yayi makansa ya bayyana abin da yake ya bayyana girman sa da cewa Allah fa shine yake hukunci da gaskiya. Wannan hukuncin ya hada hukuncin shari'a da hukuncin kaddara. Hukuncin shari'a shine abin da Allah ya shar'anta na ayi kar ayi, ayi kar ayi na bin yadda za a bi shari'a. To wannan gaskiya ne, adalci ya isa cikin, ya isa mutuka wajen adalci. Haka kuma Allah shine yake hukunci na kaddara da gaskiya. Abinda duk Allah ya kaddara shine gaskiya. Duk abinda kaga Allah madaukakin sarki ya kaddara to shine gaskiya, kuma akwai hikima a cikin sa. Sai dai ba za ka iya riskar hikimar kaddarar Allah ba, to sai taran alkiyama ga wada ga loka ga yan aljanna Allah zai bayyana musu hikimomin kaddara. Sai ka ji suna tunani, suna zantawa, suna cewa ashe lokaci kaza da abu kaza ya faru, abu kaza ya faru, ashe ashe ga hikimar da ke ciki. Ka duba kissar annabi Musa da annabi Al-Khadir, yanda Allah ya so ya bayyana wani abu daga cikin sirrin kaddara a ciki. Kaga suna su miskinai da aka huda kwalakwalansu, aka bata musu shi, suna takaici, sun rasa abin da yake shine abin da suke neman abinci da shi. Suka zo suka samu sarki yana kama dukkan mai kwalakwale, suna su sai aka kyale su, ba su san cewa za su riski da sarkin nan ba. Yayin da suka ga sarkin nan bai kama kwalakwalen su ba, ya kama kwalakwalen sauran mutane, maimakon su rasa kwalakwale sai ya zamanto suna da damar su gyara kwalakwale su je su ci gaba da aiki da shi. Ba a lokacin nan sai ka ce wallahi gara ma da aka hura, da aka huda mana kwalakwalen nan. Amma a lokacin kuma fa annabi Musa ya ce masa laqad jita shay'an imra. To haka sirrin kaddara take, shi yasa Allah ya ce wallahu yaqdi bil haqq, Allah yana hukunci da gaskiya. Shi yasa a wajen roƙon ruwa daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ma Allah kirari da shi shine la ilaha illallah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Babu abun bauta da gaskiya sai Allah, yana hukuncin abinda yaso, kuma yana aikata abinda yaso, kuma ya hukunta abinda ya nufi. To duk abinda Allah ya nufa gaskiya ne, saboda Allah madaukakin sarki al-hakim ne. To waɗanda ku suke kira ba shi ba, la yaquduna bi shay, ba sa hukunci da komai, domin su amwatun ghayru ahya, matattu ne ba rayayyu ba, ba sa hukuncin da komai. Ballantana ma a sifanta hukuncin su da cewa yayi kama da hukuncin Allah. To ta yaya za a yi su zamanto shuraka'u ga Allah? Sannan Allah ya ce Allah shine wato as-sami'ul basir, mai ji kuma mai gani. To sannan Allah madaukakin sarki ya ce awalam yasiru fil ard, kuma me yasa ba su tafiya a cikin ƙasa ba? Fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim, sai su duba su ga yaya ƙarshen waɗanda suka kasance a gabaninsu, wato waɗanda suka kasance a gabaninsu yayin da suka ƙaryata manzanni, me ya faru a gare su? Wato su yi tafiya su gani mana. Kanu hum ashadda minhum quwwa, su waɗancan su sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi. Wa atharan fil ard, kuma sun fi su yawan alaman abinda suka aiwatar a cikin ƙasa, wato na gine-gine da gina garuruwa da ganuwa iri-iri da manyan gidaje da ci gaba wanda suka kawo da tsare-tsare wanda suka yi. Fa akhadahumullahu bi dhunubihim, amma Allah ya kama su ya rike su saboda zanubansu. Wa ma kana lahum min Allahi min waq, babu wani mai tsirarwa daga Allah da ya kasance a gare su. To wannan kira ne shi kuma akan tafiya a bayan ƙasa, akan yin izina da al'umomi da suka gabata. Wato kamar yanda za ka yi Allah madaukakin sarki yayi wa'azi da abin da zai zo nan gaba, haka kuma Allah yayi wa'azi da abin da ya wuce a baya. Yayi wa'azi da tarihi, tarihi darasi ne, kuma wani abu na tarihi din ana sanin sa ta hanyar tafiya. A cikin wannan akwai kwadaitarwa kan ai tafiya a bayan ƙasa domin a ga ayoyin Allah da za a yi izina da su, da za a yi la'akari da su da za a yi tunani tunani wanda zai sa mutum ya ji tsoron Allah ya koma ya zuwa ga Allah wannan shine wato alamun waɗanda suka gabata waɗanda suka gabata suka ƙaryata manzanni sun kasance sun fi tsananin ƙarfi wannan nassi ne daga Allah akan cewa al'ummomin da suka gabata sun fi tsananin ƙarfi bisa waɗanda ake karanta musu alkur'ani hadda mu wanda muka zo daga baya wanda suka gabata sun fi mu tsananin ƙarfi sun fi mu dadewa a duniya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa amaruha aksara mimma amaruha sun rayu a cikin ƙasa fiye da yadda su suka rayu a cikinta dan za ka ga mutum yayi shekaru masu yawan gaske sama da shekara 100 yayi a bayan ƙasa kuma sun zamanto ashadda athar wa ashadda minhum quwwatan wa athara sun fi su kuma tsananin sun fi su kuma wato sun fi su athar shine alamun abin da suka yi a bayan ƙasa ka duba ka ga madainu salih wanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa in wa laqad kadzaba ashabul hijr wa innaha labi sabilin muqim mutanen annabi lut ne amma mutanen annabi salih Allah madaukakin sarki ya basu suna wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulu ala qaumin ahlakahum ala qaumin nazala fihim al'azab aw kama qala alayhi salatu wassalam illa wa antum bakuna aw mutabakun kar ku shiga wajen mutane wanda azaba ta sauka akan su face kuna kuka ko kuna kirkiro makan ku kuka annabi sallallahu alayhi wasallam da zai tafi tabuk ya wuce ta madain salih shine yanzu inda ake ce ma wajen al'ula yanzu an maida shi wajen shakatawa a kasar saudiya wajen kiran yan yawon bude ido tourist resort ne yanzu mutane suna zuwa an yi manyan hoteloli har mawaka ma za su zo su yi waƙar su alhali kuma wannan waje annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar a shiga sai ana kuka ko ana kirkiro kuka ba wai an hana zuwa bane mutum ya je su yayin da su waɗanda suke zuwa su je su yi shagali a resort kai kuma ka je domin kai aiki da wannan ayar awalam yasiru me yasa ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba saboda haka kamar wannan kira ne kan ku yi tafiya a bayan ƙasa kamar ma yanda Allah ta'ala ya ce qul siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qabl kana aktharuhum mushriki ce ne ku yi tafiya a bayan ƙasa ku duba ku ga yaya ƙarshen waɗanda yake suka gabata yake domin wannan zai nuna mana akan cewa sunnar Allah ba ta canzawa cewa mummunan cewa ƙarshen waɗanda suka kafirta ga Allah shine kamar waɗannan to za ka ga yanda mutanen samuda mutanen annabi salih sune samudawa samud wa kanu yanhituna min aljibali buyutan amini sun kasance suna haƙar duwatsu su haƙa su yi gidaje amintattu suna aminci saboda haka gida ne wanda yake iska ba za ta motsa shi ba ba zancen rufin kwano zai tashi ba zancen bango zai faɗi gida ne wanda yake gashi nan ya tsaya shekaru dubunnai yana nan har yanzu yana nan gidajen haka za ka je ka gamsu ba za ka shiga ba dai amma za ka hango su inda suke to wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi mana wa'azi da wannan domin wannan zai nuna mana kan cewar hakika abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na waɗannan kisoshi gaskiya ne domin kamar yanda sayyidina Ali yake cewa shi alqur'ani wato akwai labarin abinda yake gabaninmu domin mu izina da shi to Allah maɗaukakin sarki ya ce wato Allah ya rike su saboda zunubansu da ya rike su wato ya halakar da su aka tsai da cewar babu wani mai tsira daga mai tsere mai tsirar da su daga Allah a gare su to wannan ya nuna kan cewa Allah ya halakar da su kenan da Allah ya danke su ya halakar da su yayin da Allah kuma ya halakar da su babu wani wanda yake yazo ya tsirar da su daga Allah ya hana Allah ya yi musu abin da zai musu me yasa Allah ya musu haka Allah yake zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat wannan halakarwar da Allah ya musu wannan rukon da Allah ya musu damkar da Allah ya musu bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat saboda su sun kasance manzannin su sun kasance suna zuwa musu da hujjoji mabayyana sune mu'jizoji wanda Allah muka ambata kan cewa ayoyin Allah mabayyana sun hada ayoyin sararin samaniya da ayoyin abinda annabawa suka zo da shi na wahayi da kuma mu'jizoji to Allah yace saboda manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu fa kafaru sai suka kafirta fa akhadhahumullah sai Allah ya danke su Allah ya kama su innahu qawi shi Allah kakkarfa ne wato me isar yin abinda duk ya so yayi ne matakar isa ba abinda zai gagare shi Allah kakkarfa ne shadidul iqab me tsananin ukuba ne wato ukubar sa me tsanani ce wanda yake ba za a kamanta ta da ukubar wanin sa ba kuma ba za a iya tsira daga ukubar sa ba ba kuma za a iya jure ma ukubar sa ba ukubar sa mai tsanani ce fala fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yunfiqu wasaqahu ahad a wannan rana babu mai azaba irin azabar sa babu mai dauri irin daurin Allah idan Allah madaukakin sarki yayi ukuba wato ukubar sa tsaran radadi gare ta zafi gare ta to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi wa'azi da wannan domin mu ji tsoron sa to bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan al'umomi waɗanda suka gabata waɗanda Allah madaukakin sarki ya halakar da su to sai ya biyar da shi da waɗanda yake su ba su da labarin su sune mutanen Annabi Musa Annabi Musa da tarihin sa da Fir'auna wanda ya kasance shine ya yana daga cikin irin waɗannan jinsin waɗanda suka kasance sun fi tsananin ƙarfi kuma sun fi yin wato masu yawan alama a bayan ƙasa wanda su Larabawa ba su da labarin Annabi Musa amma suna da labarin Adawa suna da labarin Samudawa suna da labarin Ashabur Ras suna da labarin Annabi Nuh suna da labarin mutanen Annabi Shu'aib duk waɗannan sun sani amma labarin Annabi Musa yana wajen Yahudawa baya daga cikin abin da yake cikin ilimin su to sai Allah ya ware shi da ambato domin ya ambata mana shi ya ambata mana labarin sa a wannan surar saboda darussa muhimmai daga ciki darasin da a cikin darasin yadda aka kawo shi a wannan kissar tunda Allah ya ambaci kissar Annabi Musa a wurare daban-daban da kuma darussa daban-daban muhimman darussa a nan shine a nuna kaidin masu kafirci da yanda suke yin kaidi da kuma yanda Allah madaukakin sarki yake bata kaidin nasu da kuma hakurin waɗanda suka yi imani da tsananin hakuri da tsanani da suka fuskanta da kuma yanda daga ƙarshe Allah madaukakin sarki yake ba su nasara ya ba su kyakkyawar akiba saboda ya zamanto akwai kyakkya akwai ban tsoro ga waɗanda yake suka bi hanyar masu yin kaidi masu yin mummunan shiri ga gaskiya da masu kira zuwa gare ta da kuma ya zamanto kyakkyawan alkawari ga waɗanda suka taki gaskiya suka tsaya a tafarkin Allah da tafarkin manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alai domin ya zamanto an ƙarfafa musu an ba su abinda za kyakkyawan alkawari da zai sanya su dage akan bin gaskiya su yi hakuri akan abin da yake samun su akan cewa akibar wannan hakuri nasu ƙarshen wannan hakuri nasu shine nasara to shine fa'idar wato kissoshin alqur'ani kamar yanda Allah ta'ala yace yake faɗa laqad kana fi qasasihim ibratun kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak muna baka labari muna kissanta maka daga labarun manzanni abinda zamu tabbatar da zuciyarka akai wato Allah yana kissanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daga haka ma al'ummar sa ita ma ta biyo abinda yake zai tabbatar da zuciyarsa wato ya karfafa shi akan abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi cewa hakika yana kan gaskiya. To sai Allah ta'ala ya ce
wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sa'irun kazzab فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
نعم الله جل وعلا يقول ولقد أرسلنا موسى حقيقة واتو رنسوة وانا اللام إن رنسوة يقول الله يقول رنسوة تبس حقيقة من أيكو موسى دعا يوم وسلطان مبين ده حجة مبينية الله يا رنسي دومن tare da cewar su a wato Quraishu ba wai suna inkarin zuwan Annabi Musa bane amma saboda jahiltar su da abin da ke cikin labarin sa na gaskiya wanda hatta ahlul kitabi ba su da shi sai aka sanya su a matsayin waɗanda suke inkari wato tamkar suna cewa ba ai Annabi Musa ba sai Allah ya ce tabbas mun aiko Annabi Musa da ayoyin mu waɗannan ayoyi su ne wanda Allah ya ambata wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinati mun ba mu Annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu su ne da sandansa da hannunsa wanda zai sanya shi a hamata sai fito da shi sai yana kyalkyali da kuma a ketawar teku da wato fa arsalna alaihim ad-tufan wal-jarada wad-dafadi'a wal-qummala wad-dafadi'a wad-dama ayatin mufassalat aka turo ruwan tufan da kwaki da kwarkwata da jini wani da kuma fari duk waɗannan ayoyi ne waɗanda yake kowanne mutanen fir'auna sun gani in san gani falamma waqa alaihim arrijz qalu ya musa du'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna arrijz la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il kowanne in suka gani sun tabbatar daga Allah ne sai ce ka roka mana Allah ya yaye mana in ya yaye mana wannan annoba zamu imani da kai zamu saki bani isra'il su tafi tare da kai falamma kashafna anhum arrijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankusun yayin da muka yaye musu wannan annoba wannan azaba ya zuwa ga ajali wanda yake su masu riskarsa ne da suka ce in ka yaye mana din idahum yankuthun sai ga suna warware wannan alƙawari da suka yi da Allah saboda haka Allah ya aiko Annabi Musa da ayoyi waɗanda yake za su tabbatar ma da duk wanda ya gani kan cewa wannan haƙiƙa wato akan gaskiya yake domin yayin da yazo abinda suka ce da shi shine in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin in kazo da aya kawo ta in kana cikin masu gaskiya haka suka yi ma Annabi Musa kalubala suka ce in saboda waye isa yazo ya tinkaro fir'auna yace akwai wani allah ba shi ba yace masa rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su in kun kasance kuna hankalta to kaga ana gaya ma fir'auna wannan yaji an ce wato kenan ana tantama da mulkin sa abin da ke cikin tsakanin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su akwai wani ubangijin ba shi ba sai yace la in ittakhadta ilahan ghairi ya san kuma ƙarya yake kware ya san makareci ne kware yace yace la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin in kariki wani ubangijin ba ni ba zan sanya ka a cikin ɗan kurkuku zai kulle shi ala awalau ji'tuka bi shay'in mubin ko da nazo maka da wani abu bayyananne to lokacin nan suka ce a kawo masa aya saboda haka annabi Musa yazo da ayoyi wa sultanin mubin da hujja mai karfi bayyananna wato hujja wanda yake dukkan mai son bin gaskiya bibi shi yasa masu sihiri da suka zo su kare mulkin fir'auna suna gani sai suka fadi suka yi sujada saboda sun ga hujja bayyananna Allah yace falamma ja'ahum bil haqqi min indina to yayin da yazo musu da gaskiya min indina daga gare mu inji Allah qalu qutulu abna alladhina amanu ma'ahu wasahiyu nisa'ahum sai suka ce ku karkashe yaya maza na waɗanda suka yi imani tare da shi wasahiyu nisa'ahum kuma ku bar matayensu a raye wama kaidul kafirina illa fi dalal to kaidin kafirai bai kasance ba face a cikin bata na'am mun yi tsallake na'am wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun ya zuwa ga fir'aun shine sarkin misrawan kibbawa wanda ake masa laqabi a zamanin annabi Musa da fir'aun kafin nan a lokacin annabi Yusuf ba laqabi ake masa da fir'auna ba shi sa alqur'ani yayi ta cewa wa qala almaliku utuni bihi ya kira shi sarki amma a zamanin annabi Musa sai ya kira shi Fir'aun dan lokacin shine laqabin sarakunan Misra a zamanin annabi Musa amma sarakunan Misra kafin annabi Musa ba a yi musu laqabi da Fir'auna wanda yana ɗaya daga cikin abinda malaman tarihi suke zargin kan cewar akwai kuskure a cikin kissar yadda aka kissarta a cikin Bible dan a cikin Bible an ambaci Fir'aunan zamanin annabi Yusuf da cewa shi an ambaci sarkin zamanin annabi Yusuf da cewa fir'auna yace wannan kuskure ne na tarihi dan a lokacin babu fir'auna ba ai fir'auna ba to kaga babu wannan a cikin alqur'ani wanda inda alqur'ani daga bible aka dauko shi da sai a dauko shi hatta da kuskuren da yake ciki duk sai a kawo amma sai aka kawo kamar yadda Allah ta'ala yace inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila aktharal ladhihum fihi yakhtalifu wannan alqur'ani yana gaya ma bani isra'il mafiya abubuwan da yawa daga abubuwan da suke sabani a ciki wanda suke sabani a daidai ne a ba daidai bane alqur'ani sai yazo da daidai to hamana shine prime minister din fir'auna inna fir'auna wa hamana wa junuduhuma kanu khati'in shine wanda yake wato gudanarwa shine prime mai zartar da shine mai ministoci karkashin sa prime minister wa Qarun fa shi yana daga cikin mutanen annabi Musa bani Isra'il ne amma sai ya ƙaryata annabi Musa ya tafi wajen fir'auna ya tara dukiya inna qaruna to baba na'am inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi shi Qarun ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa fabagha alayhi yana daga cikin shi yana daga cikin bani Isra'il fabagha alayhi sai yayi zalunci akan su ya ƙaryata annabi Musa saboda haka yazo dan ya ci daula tare da fir'auna har shi ne mai takama da dukiya yana gan innahu ana har mutane in sun ganshi sai innahu ladhu hazzin azim hakika wannan mai babban rabo ne ya fita a cikin mutane fi zinatihi a cikin adansa to Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare su saboda su ne shugabannin batan an kebance su da ambato saboda su ne jagorori kamar gare su aka aiko annabi Musa domin in sun yi imani duk mutanen za su yi imani kamar yadda kuma da suka ki imanin mafiya yawa ba su yi imani ba to da yazo sai su faqalu sahirun kazzab sai suka ce wannan wato mai sihiri ne makaryaci wanda yake shine al'adar masu ƙaryata manzanni kazalika ma akal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka nan yake duk waɗanda ba wani manzo da yazo ma waɗanda suka gabata face sun ce wannan wato sahir ne dan dabo ne ma'ana matsafi ne majnun kuma mahaukaci to haka nan suka ce ma annabi Musa wanda yake suna fadan wannan ne domin su yi wasa da hankalin mutane kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma fir'auna fastahaffa qaumahu fa'ata'u yayi wasa da hankalin su sai suka bi shi to kun ga kamar shine uslubin media yan media kenan kai amfani da media dan ka canza tunanin mutane ka juya tunanin mutane yanzu kaga makiya addinin Allah abinda suka kware kenan wajen sa kun ga yanda da duniya ta tashi akan ta'addancin Isra'ila akan Palestine ana ta magana kiran kisan kare dangi na Palestinawa da Isra'il take Palestinian genocide Palestinian genocide ane ma Palestinawa kisan kare dangi akai ta akan Isra'ila da me suka canza wannan abin da media yanzu duk abin da duniyar musamman duniyar America take ta magana akai shine Christian genocide a Nigeria ana kisan kare dangi ga kristoci a Nigeria ko ina magana ake a social media da suke ta turo maganganun 70 cikin 100 gwamnatin kasar mu ta tabbatar daga Isra'ila yake towa daga Tel Aviv a canza tunanin mutane ta hanyar media to kun ga jagorori idan suka fada to sai su yi amfani da state machinery abinda suke da shi sai a yada wannan abin sai a yaudar sai a rudi mutane shine abinda fir'auna yayi fastahaffa qaumahu fa ata'u yayi wasa ya raina hankalin su sai suka bi shi to abinda media suke yi nan su raina hankalin mutane abin takeici a yarinyar da aka dauke ta daga jigawa majami'in SS ya dauke ta ɗan karamar yarinya RSS 2 aka mayar da ya tafi da ita ya rinka rayuwa tare da ita har ya mai da ita kirista har ya haifar da ita ta haifa masa yaro ko yarinya daga baya an gano tana so ta koma wajen iyayenta aka hana komawa wajen iyayenta aka samu waɗansu daga cikin jaridu kuma kuɗi aka ba su suka yaɗa kan cewa da yaddata aka kai ta amma su jarida ba su kawo hirar da suke da shi mutumin ba don a lokacin ne za ka gane maganar su ta zo daidai ko ba daidai ba amma da ike abu ne da ake so a yawo a yi wasa da hankalin mutane a nan kasar haka zo aka yi kes ɗin yelo wanda yake ita yari Yusuf wanda ishi wannan yarinyar ita babba ce kuma musulunta ta yi da yardar kanta ta tafi amma aka ce wai ya sace ta har yanzu yana nan a kulle amma wannan da yake musulmi ne mu da yake ba mu da media mediyar ta mu din ma ta yi amfani da ita ta yaƙe mu ya zamanto cewar ake ta wannan abu yanzu jiyan nan ake magana gwamnan Gombe yake cewa yara 49 an kwashe su a jihar Gombe abin karfi da yaji ne shiga addini aje a samu kananan yara aje a sanya su a mayar da su bayi a tayar da su don su zama kirista saboda sun yi su musuluntar da musulmi waɗansu kafirtar da musulmi sun kasa to shine wai tun kananan yara haka za a ɗauke su ta tilas ga sunan ƴan uwanmu na Naftif ai suna zuwa suna ta kamo da yawa daga cikinsu a ɗauke su a je a kai su a mayar da su su taso a cikin camp a mayar da su kirista sai ka ce ba ƙasa wadda take ana da ƴancin kowa ya addininsa ba amma in su ne aka yi haka za ka ji hayaniya aita saboda suna da media to lalle ya kamata masu mu ma ƴan social media dinmu da tamu ƴar media da muke da ita zamanto masu kishi yayin da suka yi haka Allah ta'ala ya ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina yayin da ya zo musu da gaskiya daga gare mu sai suka ce ku kashe ƴaƴayen da suka yi imani tare da su maza kuma ku rayar da matayensu wannan shine kisa na biyu domin ya da aka ce ma Fir'auna da masu duban sa suka ce masa akwai wani yaro da za a haife shi daga Bani Isra'il a hannun sa mulkin ka zai tafi sai ce to duk namiji da aka haifa a kashe shi amma mata a kyale su haka ya fara yi tukuna abinda ya inna Fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wannan shi ne na farko da yayi na biyun kuma shine bayan annabi Musa ya zo yace to kuma aje a ci gaba da wannan bayan ya san cewa gashi ya zo din shi yasa bani Isra'il suka ce qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an yi mana azaba kafin ka zo mana da kuma bayan ka zo mana to wannan shine da suka zo suna yi to Allah sai yayi Allah sai ya faɗi wannan ya faɗi wannan jumla yace wama kaidul kafirina illa fi dhalal kaidin kafirai bai zamanto ba a cikin komai face a cikin bata ba za su cimma manufarsu ba duk kaidin da kafirai suke ba za su cimma manufarsu ba wannan abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi ne kaidin kafirai watsatse ne kaidin kafirai watsatse ne inji Allah saboda haka mu kyautata zato ga Allah mu tsaya tare da Allah mu kihala Allah ya yake zamu ga abinda Allah zai wama kaidul kafirina illa fi dhalal gashi nan sun fara wani kaidin ko sun fara wani kaidin yanda suka yi masauran kasashen musulmi Iraki da Syria da Libya da Yemen da Sudan yanzu sun dimfari Iran zasu to wama kaidul kafirina illa fi dhalal wama kaidul kafirina illa fi dhalal wato kada duniyar musulmi fa sai da ake shekara 200 kasashen musulmi suna faduwa ɗaya bayan ɗaya generation nawa kusan uku ba san komai ba sai bala'i ga duniyar musulunci sai gashi Allah ya zo ya kawo ƙarshen abin daular mogol ɗin da suka zo suka yi wannan abu su kansu suka zama to musulmi suka shigo cikin addinin musulunci saboda haka dududu Isra'ila shekarar ta nawa za ta yi ne ta gaba Allah zai kawo ƙarshen ta muna so muna jin daɗi waye fi sudura qaumin mu'minin Allah ka nuna mana mu gani mu ji daɗi Allah ka nuna mana ƙarshen wannan daula az-zalima da ita daular da take goyen bayan ta America kuma wannan wa ma zalika ala Allah bi alim wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal wa qala fir'aunu dharuni aqtul musa sai fir'aun kuma fir'aun yace ku kyale ni aqtul musa zan kashe musa wal yad'u rabba ya kira ubangijin nasa tsabar wato tsageranci inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina jin tsoron zai musanya muku addininku aw an yuzhira fil ardi al fasad ko ya bayyana barna a bayan kasa wato zai canza muku addininku da nake cewa ni ne rabbukumul a'la ya kawo muku wani ubangijin ba ni ba la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin zai kawo muku wani ilahu din ba shi ba haka yake fada shine wato ni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al-fasad ko kuma ya bayyana barna a bayan kasa ya bayyana barna a bayan kasa shine wato yace a sakan masa bani Isra'il bautar da suke yi su dena wato zamanto sun yi muku tawaye sun zamanto masu yanci sun bayyana wato tawaye ga Fir'auna shine fasadi din ku zamanto ku ne manya ba mu ba shine fasad din wata kuna lakum al-kibriya fil ard wama nahnu lakuma bimu'minin to da ya faɗi wannan Allah sai ya ce ga abinda annabi Musa ya masa raddi wa qala Musa
inni
mun karanta wa qala Musa sai annabi Musa ya ce yayin da ya ji maganar Fir'auna ya ce ma mutanensa inni uztu bi rabbi wa rabbikum ni na nemi tsarin Allah na nemi tsari da ubangiji na kuma ubangijinku min kulli mutakabbir daga dukkan mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab da baya imani da ranar sakamako wato sai ya nemi mafaka da Allah yayin da kaji jabberi yayi jabberancin sa to ka nemi mafaka da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutane suka fuskance shi idan ya ji tsoron sharrin waɗansu mutane sai ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allah ina sanya ka a kirjin su, ina sanya ka a kirajen su, kuma ina neman tsarin ka daga sharrace-sharracen su. Wato ina sanya ka a kirajen su, wato ka zamanto kai ne mai difa'i, kai ne mai mun garkuwa, kai ne mai mun kariya daga gare su, kuma ina neman tsarin ka daga sharrace-sharracen su. To haka ma Annabi Musa yayi ta farkin annabawa duk ɗaya ne ga baki ɗayan su, akan wato ta farki ɗaya suke wajen imani da Allah da neman mafaka da Allah jalla wa ala. Kuma alƙawarin Allah ne kamar yanda yace a dangame da waliyansa, wa ila inista'adani la u'izanna, idan ya nemi tsari da ni ko zan bashi tsari. To zamu ga yanda Allah madaukakin sarki ya tsare Annabi Musa da yanda kuma Allah ya halakar da Fir'auna, dan mu tabbatar kan cewar idan aka nemi tsari da Allah, to Allah bai bada mafaka ne. Ya sifanta ya bai ce inni utu bi rabbi wa rabbikum min fir'auna ba, sai ce min kulli mutakabbir, daga dukkan mai girman kai. Wato ba Fir'auna kadai ba, domin tare da shi ai akwai shaydanin sa, to har shi ya shiga ciki, shaydanin Fir'auna wanda yake iza shi akan yayi wannan, har shi ya shiga ciki. Allah Annabi Musa ya nemi kariya daga gare shi da kuma duk ministocin nasa da komai da komai nasa, kamar yanda wajen addu'ar Ibnu Abbas ga mai jin tsoron Al-Jabbar yake cewa min sharri fulanin wa junudihi wa atba'ihi wa ashiya'ihi min al-jinni wal ins, daga wani dan wani da rundunonin sa da mabiyansa da taron waɗanda suke tare da shi, na daga aljanu da mutane baki daya. Allahumma kulli jaran min sharrihim jalla sana'uka wa azza jaruka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruka. Ya addu'ar ibn tana cikin hisnul muslim, duk wanda yake jin tsoro, duk wanda wani kangararre wani jabberi ma'abucin mulki yake nema sa barazana, ka karanta masa ita. Haka Abdullahi ibn Abbas yace. To ka gani wannan duk yana daga cikin abinda manhajin annabawa ya gadar mana. Allah ka dora mu akan sa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أجيا من يرشن وني دون أواكم أبوكي نامو أشكرو سمد أربعين دشدا سمك تاردشي الله يدعو كرانسا على جعامد إبراهيم متولي تلبن كنو maruka Allah ka gafarta masa, Allah ka daukaka darajar sa, Allah ka sa aljanna makomar sa, Allah ka kyauta bayan sa, Allah ka sada shi da ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka haska kabarin sa, Allah ka sa kabarin sa ya zama to dausayi daga cikin dausayin aljanna. Kuma ajiya kamar yanda kuka sani, America da Isra'ila sun kai hari kasar Iran, sun yi kashe-kashe, sun kashe har jagoran kasar. To muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare musulunci da musulmi, kuma Allah ya bada nasara ga musulunci da musulmi. Irin barnar da suka shirya ba Iran suka fuskanta kadai ba, sun fuskanci gabaki ɗaya kasashen musulmi da ke cikin gabas ta tsakiya da kuma sauran kasashen musulmi. Harunsu bayan Iran shine Pakistan, sannan Turkiya, harunsu sai sun ruguza ƙarfin da musulmi suke da shi, da kasashen musulmi suke da shi. To Allah madaukakin sarki ya fi su. Tsananta addu'a a cikin wannan wata mai albarka kan Allah madaukakin sarki ya tsare musulunci da musulmi. Allah ya kare kasashen musulmi. Allah ya bada ya bama musulunci da musulmi nasara. Allahumma sabbil islam wa ahlihi ya rabbal alamin. اللهم احفظ الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم كف عن المسلمين بأس الذين كفروا، أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم وألقي الرعب في قلوبهم وخالف بين كلمتهم، واجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم أيد بالحق عبادك المؤمنين في كل مكان. الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشكله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.